أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول على بساكة هذا المؤمن مريسين لتنم أكبر وطر رمضان شكالة دبو جلد جلد لكن لتقص من جرم من الله صلى الله عليه وسلم عند كمشيني شرم لترى ga watan biyar a shekara ta 2017 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma. Jiya a wannan littafi na malam sa'idi da muke bi mun tsaya ƙarƙashin ayoyin da muka ji mallam ya karanta mana jiya. Ya ahlul kitabi lim takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun. Ya ahlul kitabi lim tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada wa ma allahu bighafilin amma ta'malun. Yau za mu tashi a aya ta gaba inda Allah madaukaki ke tsoratar da mu'minai daga yin da'a da bin hanyar waɗanda suke kafirai ahlul kitab. Malam Sa'di yana cewa lamma tawa'adahum wabbakahum, yayin da wato bayan Allah maɗaukaki ya yi wa waɗannan kafirai ahlul kitab razani da tsoratarwa da barazana da narkon azaba, kuma ya zarge su akan halinsu na asaddi an sabilillah da suke kange mutane daga bin hanyar Allah saboda alaƙar wannan aikin nasu da lura da irin hatsarin da yake da shi akan mu'mine da tausayin da Allah yake wa mu'mine don kar su karkace a ƙafa bi rahmatihi to sai Allah ya ƙafi don rahamarsa da kyautayinsa shi ne wujudihi wa ihsanihi da kyautatawarsa wa hazzara ibadahu al-mu'mini kuma ya tsoratar da bayinsa mu'minai minhum ay min ahli al-kitabi ma'ana hazzara Allahu al-mu'minina min ahli al-kitabi Allah ya tsoratar da mu'minai su fadaka su farga daga sharrin ahli al-kitab li'alla yamkuru bihim min haythu la yashkurun domin kada su ahlul kitabin su yi musu makirci mana li'alla yamkura ahlul kitabi bil mu'minin min haythu la yashkuru al mu'minun wato dan kada su ahlul kitabi su yi makirci ga su mu'minai ta inda mu'minan ba su sani ba tunda a zahiri akwai in ana tare a wuri guda ko ƙasa ɗaya ta haɗa maƙotaka ta haɗa suka nuna son zaman lafiya suka nuna ƙauna a zuciyarsu kuma ba mu san me ke zuciyarsu ba sai da Allah ya ba mu labari wannan labarin na Allah kuma tabbace yake babu tantama a cikinsa babu kokonto cewa haka tunaninsa yake wannan abin da zamu ci sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu fa qala ya ayyuhal ladina amanu sai Allah ce ya ku wadanda suka yi imani kira idan aka yi shi aka hada shi da imani yana nuna cewa abin da za a yi magana a kansa imma amri wa imma nahi fa lahu ta'alluqun bil iman yana nuna cewa abin nan da za a ce a yi to in an yi shi alama ce ta akwai imani in an ƙi yinsa alama ce ta raunin imani shi yasa aka haɗa abin da kira da ya ayyuhal ladina amanu duk inda ka ga ya ayyuhal ladina amanu kuma ma'ana ta ke to Allah ya ce in tuti'u in kuka yi da'a da'a nan sawa'un umarni ne zahiri sari'i suka yi suka ce ku yi kaza ko ku tsare-tsare ne suka kintso muku su suka turo muku ko da ba a ce ku yi kaza ba ku yi kaza in kuka yi da'a ga tsarinsu rayuwa irin tasu ita za ku kwaikwaya ita za ku yi ita ta fi burge ku ba wadda Allah ya faɗa muku wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba to inda kuka yi da'a gare su ta irin wannan hanya koma wace iri ce suwa su fariqan min alladhina utul kitaba wani yanki daga cikin waɗanda aka bai wa littafi fariqan da ya ambata anan yana da mafhumi da kaulin wasu malamai din to wannan yana nuna adalci irin na Allah subhanahu wataala cewa bai musu kudin goro cewa gaba ɗayan su haka suke ba sai ce in tuti'u fariqan in kuka yi da'a ga wani yanki wata qa'ifa wata kungiya wata jama'a wani bangare na su alladhina utul kitaba waɗanda aka yi wa littafi yarudukum ba'da imanikum kafirin to za su mai da ku kafirai bayan imanin ku wasu malamai sun ce wannan fariqan baya nuna cewa iya wani yanki ne saboda akwai wasu ayoyin da Allah maɗaukaki ya nuna gaba ɗayansu suna burin musulmi su kafirta a wasu ayoyin kuma Allah maɗaukaki ya nuna da yawa daga cikinsu kuma inda ke cewa wadda kafirun min ahlil kitabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هنا سورة البقرة
da yawa kun gani cewa wadda kafiru da yawa daga cikin ahlul kitabi suna burin ina ma za su mai da ku su canza ku ku juya daga musulunci ku daina musulunci ku koma kuffaran ku koma kafirai kun ga nan sun dangana abin zuwa gare su ba su ce Allah mai ba ce waye wadda kafiru min ahlul kitabi law tartaddu an dinikum sai suka mai da abin zuwa gare su law yaruddunakum ina ma za su mai da ku an dinikum daga addini kai su mai da ku kai kuffara in ba da imanikum kuffara sai faɗi kuma sababin shine hasadan min inda anfusuhi wannan a wannan guri kenan a wani wurin kuma Allah madauki ya faɗi cewa gaba ɗayan su halin su ne waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a nan kun ga bai ce kaɗan daga cikin su ba bai ce da yawa siffar kafirai ne gaba ɗayan su cewa suna burin ina ma za ku kafirta kamar yadda suka kafirta fatakununa sawa'an sai ku zama daidai wa nuna kamar da ba wuce ki cewa mutuwar yawa ko kaka duk abin da ya shafe ka ai ya shafe ka in yana da tsanani to in ka ga wani shi ma wannan abin ya same shi sai ka ji sauki ko da ba magani ka samu to kafirai galibi kuma da malamu sai min yana shi a ganin sa dukkanin su in ba wanda suka yi imani a cikin ahlul kitabi ba duk mu miskin yace saboda waki ima yana nuna mana haka halin da muke ciki sai dai idan kuma ka duba za ka ga ba a rasa wani wanda ya fice daban ne haka ya zama cewa yana kyamar abin da yan uwansa suke ko da bai imani ba akan samu wani yawa mashi yana cewa galibi to kuma kun ga wannan ne za a dawo ko kafirin din ko dai a koma ne kuma fariqan din da tana cewa burin su ne su wanda suke kafirai suna sha'awar a ce musulmi ya ridda ya bar addinin musulunci shi yasa nan ya faɗi law yarudunakum ko cewa yadda aya take anan in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya ce yaruddukum mai ce yaruddunakum saboda in shartiyya in tuti'u jawabin sharadin shine ya rudu dalilin zaman sa kenan haka wani ne harkar larabci ce a ya rudu kun ba'da imanikum kafirin an yi amfani da lafazin raddu wanda daga nan ne aka samu abinda ake kira ridda ko mun san ridda lafazi ne na shari'a irtidadi wa man yartadid minkum an dini فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولكم سورة المائدة وقال يدون على ملك أن من أشيء أنا يوم ردة ردة ميم أنا ردة barin musulunci a istilahin malamai a littattafan fiqhu wanda nan ne da masu kai magana a kan ridda suna cewa shi ne itiyanul muslim bima yaqtadi kufrahu min qawlin aw fi'lin aw tarkin aw i'tiqadin aw shakk duk abinda mu wani musulmi kuma a shirin da ana neman abun waye ko ba zan ji ana neman ba kai ana samun da ne a ina abun musulmi ba a neman ta Allah kiyaye musulmi daga ridda amma da ma kalmar ridda ba ta zuwa sai idan mutum da ma musulmi ne shine ake zancen ridda in mutum ba musulmi bane da ma sunansa kafiri ba musulmi bane ba a zancen ridda akan da haka ma'anar ridda shine itiyanul muslimi musulmi ya zo da ya aikata kenan ko a samu daga gare shi ma ya tabi kufrahu abinda bai hukunta kafirtarsa barinsa ga addinin musulunci min qawli ko ta hanyar kudu cikin baki aw fi'il ko aiki da zai aikata aw tarkin ko barin wani aiki aw i'tiqadin ko kuduri na aqida aw shakkin ko kokonto kowanne ɗaya daga cikin wannan abubuwa biyar ana yin ridda ta hanyarsu. Akwai magana da mutum zai faɗa ya zama kafiri, ya yi ridda, ya zagi Allah, ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zagi addinin musulunci, ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzo Allah, duk wannan da baki ake yi ko kafiri. A aikace mutum ya sa ƙafarsa ya taka Qur'ani da wulaƙanci ya shure shi ko ya jefa shi a kwata ko ya shafa masa bayan gida, aiki ne wannan ko magana? Aiki ne. Shi ma wannan menene? Ridda ce. Ko tarki, tarkin ne malamai suka tattauna a kan barin wani abu, barin amma kuma shi akwai wasu tattaunawa ne la'allan ba nan ne munasabar yinsa ba, dangane da wasu abubuwa da musulunci ya wajabta yinsa kamar rukunin musulunci. Idan mutum ya bar su, in ya bar su juhudan yana mai inkarin cewa ba wajibi ba ne, kuma ya kafir su. Ko akwai kamar sallah, ita wannan akwai tana da matsalarta daban saboda nasoshi da suka zo musamman ka iya cewa kusan ijma'i, in bai zama ijma'i ba na sahabbai cewa duk wanda baya sallah kafiri ne. Ita tana da halinta daban. Tarku salati kufur, magana mafi rinjaye na malami. A sauran abubuwan kuwa kamar azumi da hajji da zakka, su barin aikata su sai in an samu juhudi. Dukkanin ayyukan an samu juhudi, akwai san juhudi? Ba juhudi ba, juhudi, jahad, wato inkari. Mutum ya kiyarda ya ce sallar ma ba dole ba ce, to dole ya faɗi wannan? Ko yana sallar ya zama kafiri? Ko haka mutum ya yi inkarin wajibcin azumi ko zakka ko haji ya ce ba wajibi ba ne, shi ne ma'anar juhudi. To su waɗannan sai an samu juhudi. A ƙaunin wasu malaman ita ma sallah sai an samu juhudi, don nuna mu akwai dai ra'ayi wanda ba wannan ba. To shi yasa malamin suka kawo wannan tarki ɗin akai. Sannan ko i'tiqadi, i'tiqadin aqida in ta muni, mutum ya aqidanci ya kudirci a zuciyarsa ta yadda da cewa ba Allah, ya inkarin samuwar Allah, ya yi zuciyarsa ta yadda Qur'ani ba gaske ba ne, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya yi, Allah kiyaye. Irin wannan abu in dai mutum ya kudirce shi a zuciya, to ya kafirta. Ko kuma mutum ya kokonto a kan abubuwan da bayaninsu ƙuru-ƙuru yake, kokonto a kan akwai Allah shi kansa kafirci ne. A fillahi shakku, mutum ba zai kokonto akwai Allah ba, mu zancen kokonto. Shi yasa da manhajin ɗan ilmul kalam da suke cewa awwal wajibin alal mukallafi ash-shakku, ko su ce an-nazar ko al-qasd ila an-nazar, wanda fi ghayatil butlan, yana cikin miyagun abubuwa da aka ɗora mutane a kai. A ce ba za ka yadda da Allah ba har sai ka bincike, wannan ba daidai ba ne. Ba haka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da musulunci ba. To dai wannan abubuwa shi ake ce ridda. Ridda kuma tana da sharuɗa guda biyar, guda biyu na takalifi, sun yi zama mai hankali, ya zama baligi, sannan ya zama akwai iradatul kufri, nufin kafircin a zuciyar mutum. Idan mutum ya aikata wani abu ko da a zahirinsa na ridda ne, amma idan ba shi da nufin kafirci, to ba a masa hukuncin ridda, musamman in ya kawo wannan uzuri ɗin. Shi shi ba da wannan niyya ne ba, yana da wani uzuri da zai ambata, in yana cikin abin da ake karɓar uzuri a kai. Da ikhtiyari, ya zama zaɓin kansa ne, shi ya zaɓi ya bar addinin musulunci, shi ya zaɓi ya kafirce, kada ya zama tilasta shi a kai. Idan tilastawa ne aka tilasta shi ga bindiga ko wani abu da za a kashe shi a ce ya kafirta ko da baki, to in ya kafirta ya faɗi kalmar da aka ce ya faɗa don a kyale shi, in dai babu nufin kafircin a zuciyarta to bai kafirta ba. Wannan mun samu gani. Da kuma al'ilmu bil hali wal hukm. Sanin halin da kuma hukuncin mutum ya san cewa wannan abun ba idan mutum ya yi shi ya kafirta. To lokacin da zai aikata in ya aikata da sanin wannan to waɗannan shari'a ne su ne shari'ar da malamai suka ambata in an same su shine ake samun ridda. Al'aqlu wal bulugh iradatu al-kufr da kuma ikhtiyari al-ilm bil hali wal hukm shine guda biyu sun arige abun mun yi a waɗannan ayoyi cewa al'ada ce ta kafirai ƙoƙarin su ga musulmi sun yi ridda to nan gambar dama ita ce shin kafirai suna iya sa mutum ya yi ridda tilas idan ya zama cewa sharaɗi ne riddar ba ta yi ba sai idan da zaɓinka ka yi idan ya zama cewa ba a ɗaukar mutum a matsayin ya yi ridda sai idan ya yi ikhtiyara bisa zaɓinsa to ya za a ce kafirai su mai da mu kafirai ko kuma jinin ta shi sa malamai suka ce abinda ake nufi a nan in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yurdukum yurdukum ma'ana za su mai da ku kuffaran ku zama kafirai bayan kun yi imani ko a waccan ayar wadu law takfuruna kama kafaru ko kuma wadda kafiru min ahli kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim wannan yurdunakum kuma ma'anarsa ita ce yujibuna lakum ar-riddata za su sabbaba muku ku yi ridda ma'ana ta hanyar jan hankali ta hanyar tilas din da yaki tare da cewa wannan a zahiri ne mutum zai iya idan a zuciyarsa bai yarda ba dan an yaƙe shi tilas a ce ya zama kafiri ya bayyana kafirci a ɓoye kuma yana imani to yana nan a muminsa ba komai amma kaga ji wanne ne ya fi matsala ya fi tasiri a gamsar da kai da kanka kai kulla ne yau da musuluncin ka zaɓi kafirci ai ya fi haɗari mun bauci abu to shi ne aka fi magana a nan aka fi tsanantawa shi yasa nan ya malamin sa'adi yake cewa wa zalika li hasadi wannan saboda hasadarsu wa bughdihim alaikum da kuma zaluncinsu da wuce iyaka da ke tahaddi a kanku وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم يكون قلن قدين سو اكن جوا سوغ سمي دكو سو كمبر دينكم كما دا وسكي بال لبال انا حكيت وا دك سكي مسلمان يمنين ما ابو طالب تابع يهود و نصارى سنا سو ببن بورن سو با وي مسلمي يزو يي كريستانسي با babban burinsu ne musulmi ya bar musulunci ko da bai zo kiristanci ba wasu daga cikinsu ma suna ɗauka ai zuwa kiristancin wata baiwa ce ma da haka su suna ga baka kai ma a baka damar ka zo cikinsu sanin dabarwa da haka wanda kawai a yi matuƙar yadda na a yi mutum ya bar addinin musulunci in kuma musulunci kun gaba mu da wannan in banda sakacinmu wajen da'awa babu addinin da yake zuciya ta fi karɓar yi daidai da fitra inda a musulun musulunci amma da kiristanci da yahudanci da buriyanci da hindukiya da konfushiya da duk addinin iya-iya ta duniya gaba ɗayan su ba wanda aka gina shi akan abin da za ga hankali ya karɓe shi to amma saboda an fi ƙarfinmu a siyasance a sojance shi yasa har ake ta kawo mana ƙarfi duba ku a kullo wannan a kudunduno wannan kullum an yi ƙungiyoyi sai sun yi duk ƙoƙarin da za su sun canza mana addini in sha in a tsarin doka ne a biyo a ce to a canza tsarin doka da take bai wa yara ƴancinsu kar a aure da yanya ƙarama a zo a yi zancen yaro ƙarami idan babansa ya yi masa wani abu ya tafi kotu ya kai uban ƙara wani ko harara kai masa ko zagi sai ya tafi kotu ya kai ubansa ƙara ana nan ana so a kakabawa mutane irin wannan dokar duk ba dan komai ba sai so ake duk tsarin da za a tafi in dai sunan sa musulunci da ya zama da tarbiyya tarbiyyar girmama iyaye tarbiyyar makotaka tarbiyyar zumunci da sada zumunci uwa tana da kima tana da daraja saboda idan al'umma ta zama zinace-zinace sun yi wa cikinta za ka ga cewa ba a san waye uban wani ba ƴaƴa da yawa za a samu a titi ba san iyayensu ba tun ana kyamar abin a hankali a hankali har a zo a ce society ya riga ya karɓa ba yanda za a yi sai a samu manyan mutane daga irinsu ne ba su samu wanda ya musu tarbiyya ba shikenan al'umma sai ta lalace yadda su wurarensu suka lalace spiritually ya zama cewa ba su da wannan irin ruhi na gyara da zai sa alaƙa mai kyau tsakanin bawa da ubangijinsa to haka suke so kowa waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa mene sawa'a wannan shine burinsu a kullum shi yasa ba za su haƙura ba ba za su abin nan saurara ba yau in sun kuskure anan ko sun ga cewa sun gwada wannan ba sai ba to za su gwada wata ga kuɗi nan ƙungiyoyi da yawa suna horewa gwamnatocinsu suna horewa a zo a kawo maka a fifita maka al'adar ka ta gargajiya a kan abin da ka samu na ƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi wani ko ba a zo a ce a yi ta koya maka tarihi kuma da wani yake ambatawa cewa in ana so a lalata al'umma a maida su dama koya musu iya harkar abinci da ɗan wani abu na tarihi iya tarihin ma iya nasu da kuma abin da ya shafi sexuality education harkar saduwa da namiji da mace an matsa ana tattila sai an turo wannan abun an koya mutane shi yanya karama wani daban ba iyayenta ba ya gaya mata wannan irin topic din anan da ma matsalar take iyaye yana da kyau lokacin da yaro ya fara balaga to kar a bar shi ya san waɗannan abubuwan a kwararo a zauna a nuna masa cewa to yanzu fa kana dab da balaga uwa ta gaya wa haɗanta namiji in uba bai yi ba cewa za ka ga wata rana za ka yi mafarki daga ran da kai mafarkin nan wani farin ruwa ya fito daga jikinka kana tashi za ka ganshi mai yauƙi mai kala kaza da kaza to ka je kai wankan jini ba daga ranar ka zama babba in ba kai sallah ba in ba kai kaza ba dokokin shari'a in kai waƙi da su to kuma akwai Allah maɗauki zai ma hukunci ba ba haka ne in haka ne daga ranar ya sani amma ka bari wani a waje zai koya masa to ba ta hanyar da za ka koya masa shi zai koya masa ko ta hanyar wani abin da ban zai koya masa haka ƴan mata to su so suke a shirye irin wannan abu koya musu tun a titi koya musu ɓangarorin jiki da za a taɓa a ji daɗi sai a ce mai yanzu a jikin yarinya ne to da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza to in aka koya musu wannan aji malami yana fita mai za a yi sai wani ce a taɓa aji gwada mun da gaske ne ko ba da gaske ba ne tun a aji wannan shi ne sharrin abubuwa ɗin to duk al'umma kuma da ta fada irin wannan abun to shi kenan an cita da yaki haka wajibi ya jama'a wallahi kamar da nake ambatawa jiya ba magana sai ta mu zo mu ta faɗa da junan mu mu fahimci hatsarin da muke ciki mu ja hankalin junan mu mu ja hankalin masu jagoranci cewa a daure a maintaining din ɗabi'ar mu a tabba a bar mu akan yadda muke a addinance ba sai an canza mu ba duk abin da ake so na zaman lafiya zamu duk abin da ake so na haɗin kai da ci gaban ƙasa a ja hankalin mu zamu amma a ce sai an canza mana mun zama ba wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana ba za a nuna mana wannan zamanin ba shi za a yi ba ya wuce kaza da kaza waɗannan abubuwan ba za mu iya ɗauka ba waɗanda suke ganin waɗannan abubuwan za su yi ko za a sa shi a doka su yi haƙuri ba su zama wakilai na haƙiƙa na mu wakili na haƙiƙa shi ne da zai tsaya ya ce ni al'umma ta fa ga irinta ni ma kuma a cikinsu nake ba za a zo ba zan yi tuhuma ban ce wai dan an ba da kuɗi ne shi yasa suke sanu wannan ban sani ba amma tsakani da Allah ko me aka yi ko me aka yi masu wakiltar mu a wurare da yawa na majalisu ya kamata su sani wakilci ne na cewa al'umma ta musulma ce, ko da akwai wanda ba musulmi ba, alal aqalla kana hulɗa da majority, kuma kana girmama wannan majority, tunda wata rana za ka dawo cikin majority nan kana cewa a zabe ka, to alal aqalla ka ji kishin cewa wannan al'umma ba ga abin inda ta sadara. Duk da cewa wannan tsarin gaba ɗayansa asali a shari'ance ba shi ne daidai ba, to amma a cikinsa ake kuma da shi za a yi amfani a jefa mutane wannan halin da ake ciki, don Allah a ja hankali. Wasu ba su sani ba, jahilci ne masu shugabanci. In aka bi ta hanya mai kyau da magana mai kyau, ba ta zaginsu ba, ba ta cin mutunci ba, wasiƙo, wani lokaci kai tarbiyyar da ka samu, ka samu baiwar Allah ta sa ka samu karatu da jin girman addini, su ba samu wannan abu ba. Yadda kake tunanin su ba ka suke tunani ba. Za ka a yi ƙoƙarin da za a yi manya masu hankali su tuntuɓe su, a nuna musu akwai haɗari akan irin waɗannan dokoki da za a ƙaƙago su daga waje ba tare da an fahimce su ba. Wasu ma an ƙoƙarin a ce a yi domesticating ɗinsu, kuma yadda ake cewa a ba wasu su duba su karanta, an yi irin waɗannan. To amma duk da haka akwai wani abin a ƙudundune da mutum in ba lawyer ba ne ba zai fahimce shi ba. Kuma can lokacin da za a sa shi zama doka, lawyer za a ɗauko a ce shi ne zai interpreting law, zaka shi zai fassara ya ce ai wurin kaza kaza ake nufi, ku ne ba ku gane ba, don haka an riga an gama an wuce wurin kuma tunda an sa. Ana waɗannan ko ba ai haka, duk waɗannan yana da cikin abubuwan da ake kintsowa ɗin na sai an canza al'umma. Akwai hasada a wurin kafirai da ƙoƙarin dole dai sai an juya mun koma. Ana ganin mu kuma wasu daga cikinmu har an ci su da yaƙi, suna ganin riƙo da addinin ne yasa muka ci baya, shi yasa ba mu da wayewar zamani, ba mu da ƙere-ƙere, an tsallake an bar mu da irin waɗannan, ba haka ba ne. Da sallarmu da azuminmu da sada zumuncinmu, biyayyarmu ga iyaye ba zai taɓa zama sababin da zai sa mu ci baya ba. Waɗanda suka koya mana wannan abun, ai su suka yaƙi manya-manyan masu ci gaban a zamaninsu, kuma suka ƙwace duniyar a hannunsu, ko ba haka ba ne? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne shugabanni wajen riƙo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma hedikwatar ci gaba a zamaninsu a Farisa take, Iran da kuma Rumawa, su ne old civilizations da suke lokacin suke flourishing a lokacin. Amma me ya faru da su suka yi riƙo da saƙon Allah, sai ga shi ƙasa da shekara 25 na tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na barinsa duniya, sai ga shi duk waɗannan manya-manyan ƙasashen wasu shekarar su dubbai, shekara dubu ana shugabanci ana jagoranci, amma tashi ɗaya masu la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kwace wannan shugabanci. Haka sirrin yana da riƙo da addinin ƴan uwa, ba maganar cewa ci baya bane, muna goyon bayan a ci gaba, a yi karatun boko, a yi abin da za a yi a ci gaba, amma wannan baya nufin lallai sai an canza mana mun bar addini. A yi haƙuri da wannan abin don Allah, wannan shi ne abin. Saboda hasadarsu da ƙoƙarinsu a da'imanu abadan, to ba za su haƙura ba, kuma suna da tsananin wato kwaɗayi a kan cewa sun karkatar da mu, sun sa mun bar addini. Yanzu ku duba ku ga irin yadda da labari ake ji a ce a ƙasashenmu nan an samu waɗanda suka bar addinin musulunci sun yi ridda sun koma kirista, kullum muna wannan nan. Amma yanzu ka ga adadin da yake girma musamman gefen Fulani, kullum ina wannan magana. Idan muka bar Fulani ba ilmantarwa ba karantarwa, aka zagayo aka same su aka sa gaba tsakaninmu, aka koya musu shaye-shaye da ɗaukar makami fashi, shikenan kuma da abin da ya shafi barin ma addini. Wanda duk sakacinmu ne na rashin ilmantarwa da ɗaukar su ƙauyawa da nuna musu wani abu na rashin daraja da rashin ƙimantawa, wannan in ba bai zama ko ina ba a wasu wuraren da akwai wannan abu, ya kamata duka mai ƙoƙari mu gyara wannan. Ba zan ce an makara ba, duk mutumin da yake da rai yana da ilimi kuma yana kan la ilaha illallah Muhammadu rasulullah, insha Allah bai makara ba akan ya gyara abin da yake. Allah kuma yana nan tare da mu, addini nan kuma nasa ne, za ka mu kyautata niyyar mu mu gyara abin da zai gyaru, Allah kuma zai taimake mu. Yace kama qala ta'ala, kamar da Allah mutuki ce, wadda kathirun min ahli alkitabi law yurdunukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan, dalilin hasadan ne shi yasa ya kawo tun da ya faɗi cewa saboda hasada su sai kawo abin daga qur'ani cewa dan hasada min indi anfusihim, daga kawunan su min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, kuma ba ku gani ba bisa jahilci suke ba min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq ban sun turo wakilan su ko kafin da can kafin ayi istimari ku san istimari colonization na kasashe mulkin mallaka kafin a mulkin mallaka ne aka fara wakilai malaman addini na kirista aka fara turowa kasashe suka fara yada addinin musulmi addinin kirista aka kafa cuci cuci aka riga ilmantarwa aka riga nuna wanda bai musulmi bai shiga addinin su ba a lokacin nan yana nan da kazantarsa da tsirararsa wani kuma ya kaga addinin su a sa masa necktie da kaya da komai ya zama shi ne yanzu mutum wayayye da haka ana ilmantar da mutane ana nuna wa mutane waɗannan abubuwan da haka sannan kuma daga baya masu harkar mulkin suka biyo baya da haka wannan lamari yana nan duk wanda zai ce maka ba shi ba ne gaskiya ba zai maka ikhlasi ba sai dai yana tsoron wani tsakani da Allah amma ya za a yi muni maganin abun shine rukun mu da addini kamar yadda Allah madauki zai gaya mana gashi nan za mu je a aya ta gaba malam yanzu ya karanta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim wa kaifa wannan kaifa tana da ma'ana biyu imma istibada wa imma ta'ajjuba ma'ana Allah madauki yana fadin wa kaifa tayaya ku zai yiwu shi ma'ana istibada ma'ana kamar Allah yana nesan cewa ai ba zai yiwu ba yaya zai yiwu a ce ku ko waɗannan mutane ku kafirta wa antum alhali kuwa ku inna tutla alaikum ayatullahi ana karanta muku ayoyin Allah tutla abin da ake nufi ita shine karantawa tana zuwa da ma'anar ittiba'i ittiba'i ma'ana ya zama cewa biyayya kamar inda Allah yake cewa wa man wannan ka ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul kafirun humul khasirun ko inda Allah yake cewa dangane da حق تلاوته مين فرقوا عين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يوم الذين آتيناهم الكتاب وأن لمك باص للتاب يتلونه حق تلاوته تؤنن معنى التلاوة شيني قراءة واتباء ده كرنتا وادبيية شيني يتلونه سنة كرنتا سنة بنسة حقيقة من كرنتا وكما حقيقة من بيه to amma anan wani wa antum tutla alaikum ayatullahi ana nufin karantawa domin nan ana nufin al-ayatu shar'iyya ne al-mutadammina lil ayati kauniyya ba ayati kauniyya din kawai don ana nufin ayoyin Allah ake nufi ayoyin Allah ne nufin qur'ani yaya ana karanta muku al-qur'ani ai ba zai yi a cikin kafirta wannan ma'ana ta farko ma'ana ta biyu ta'ajjuban kamar mamaki ne kai da mamaki kuwa mutanen da ake karanta musu ayoyi ayoyi daga Allah sun yadda da waɗannan ayoyi wa fiikum rasuluhu kuma a cikin ku ga manzansa yana nan bai tafi ba kuma yana abu sannan a zo a ce kun kafirta kai da mamaki a wannan shi ne ma'anar wannan kaifa ne wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu alhali a cikinsa a cikin ku kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan me yake nufi Allah madauki yana magana da waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ko wajen zahirin kitabi a lokacin su ga ayoyi ana karantawa lokacin da suke sauka a lokacin su kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dare a cikin su an nesanta su kafirta an yi mamakin a ce an samu kafirci a gurin su kuma Allah madauki ya tsare su ba su kafirta ba wannan aya dalili ce akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda suka zo a bayan su har zuwa zamanin mu yanzu har zuwa can gaba har zuwa tashin alkiyama domin babu wani kuwa babu wasu ayoyin da za su zo da banban da na alqur'ani ayat ne na alqur'ani babu to mu ane mana magana kamar yadda aka yi musu magana ayatullahi nan me ake nufi alqur'ani gashi a hannun mu ko wa fiikum rasuluhu shi kuma me ake nufi sunna ana nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ranta a tsakanin mu to amma akwai littafai na bayanin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fu'ila amama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sakata duk wadannan abubuwan suna nan a hannun mu kuma dama wadannan da su ake sanin menene addini menene sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya aikata kaza an yi kaza a gaban ka da yi magana bayan shi duk wannan sune asalin da masunna don haka waɗannan abubuwan akwai mamaki kuma ba zai yiwu ba a ce mutane sun kafirta in suna rike da wannan sai ya kai bawan Allah don haka wannan ayar yanzu tana maka magana akan me ashe in ana son a fadda kai ka fata ka koma kafiri maganin sa menene kai ko kai ko da Qur'ani kai ko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wa man ya'tasim billah wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda yayi riko asalin i'tisami shine al-man'u in tana'a in taja'a ya tsare kansa ya fake yayi riko da Allah ya fake a wurin a mafakar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar mai aiki da addininsa riko da addininsa aiki da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanne wannan faqad hudiya to hakika an shiryar da shi ku ji kalmar nan nan musulma cewa me yasa akai ibhamin wanda ya shiryar din asalin shiryarwa wa yake shiryarwa Allah kuma me ya yi kimar fadin faqad hudiya ba sai faqad hadahu Allah ba malmiska ce nan an ce hudiya li ta'addudin turqil huda saboda ta'addudin hanyoyin shirye masu shiryarwa din Allah yana shiryarwa hidayatu tawfiqi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryarwa hidayatu irshadi ko warathatul anbiya'i malaman su ma suna shiryarwa hidayatu bayani wa irshadi to tunda akwai wannan akwai wannan akwai wannan sai akai ibanu aka sashi liman lam yusamma fa'ilhu sai aka ce faqad hudiya Allah zai shirye da shi da tawfiqinsa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bayaninsa akwai shirya dan yin nuna mana cewa abin da yake hannun mu na sunna to mu kankan da shi mu riko in kai riko da wannan ko ana ha maza ha mata ba yadda za a yi da kai duk inda za a juya illa a ce a raba ka da ranka wannan kuma rauni ne ko ko wannan ne idan akai 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 a raba ka da addini Allah da mu fadin wannan abu Allah da shekara da ya gabata cewa idan mutum an yi afi karfinsa da hujja sai aka ce shi ai rauni ne raunin hujjan ne yasa saboda an kasa a hujjanci ko sai sa aka ce to bari ai wannan shi kuma wannan cin nasara ne gare ka kai yau Allah ya baka daukaka duniya da lahira sannan kuma an kasa cin nasara dai aka ce sa wallahi ya ɗan uwa musulmi babu hanyar da zaka ba wa musulunci kariya irin kai ilimi mai ƙarfi kar a zauna da ilimin nan sako-sako ilimi mai ƙarfi mai zurfi na Qur'ani na sanin tafsirinsa da maganganun malamai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sharhohinsu da mai ake nufi da musuluncin nan usulan wa furu'an fi babil ilmiyat wa babil amaliyat duk gaba ɗaya ka zauna ka yi karatu mai zurfi to za ka gagari kowa duk inda za a so a canza ka kana da yaqininka akan cewa wallahi maganar Allah da hanyar Allah ita ce gaskiya babu yadda za a yi ba za a tsaye kai da dukiya ba a biyo ta dukiya a bata ka a biyo ka ta lalacewa sai a ce to wannan dai ba zai yiwu ba kawai sai mun kauda shi to an faɗi saboda an kasa amfani da hujja don haka idan aka dora mutane ko akan hujjojin nan jama'a duk suka tarbiyyantu akan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce nasara kuma hanyar wanda yake bin kan hanyar nan ita ce za ta wanzu har abada a ta ilmantar da mutane za ka yi uwa wala kan wasa da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hasara a cikin sa babu faduwa a cikin sa babu nadama a cikin sa Allah ya kara mana karfin zuciya kai to sai ce thumma zakara ta'ala as-sabab al-a'zama sannan sai Allah madaukaki ya ambaci sababi mafi girma al-mujiba ko awal mujiba al-akbar da kuma dai sababi mafi karfi mafi girma an ce sababi da mujib duk shi ne الموجب هو السبب والسبب هو الموجب. موجب اسم فاعل لكسر الجيم والموجب الأكبر لكم أبن لكي وجبتا ما في جلمة لثبات المؤمنين منين ببن أبن ليس مؤمنين سكن وانزوز كان تبت أكن عني على إيمانهم أكن إيمانهم وعدم تزلزلهم عن إيقانهم دلشن موت أورس دلشن كوشي ورسو دلشن غوشي ورسو da rashin kaikawo da taraddudinsu daga yaqinin da suke da shi a zuciya menene sababu wa anna zalika min abadil asyai kuma ana ganin cewa Allah mutuke yana ganin wannan abu yana cikin mafi wato nisan abu asyai ya faru yaya za a ce ya faru kun ba kin san ma'ana Allah mutuke yana nesan da kamar da amma ta mun ne ittibadi yake yana nesan ta a ce tare da riko da qur'ani tare da riko da hadisi kuma a ce mutun ya kafara in za a ina ka duba da za ka yi census da cikin ga hatsa yanzu za a ce lokaci ya da za ka bi diddigin waɗanda suka bar addinin musulunci suka koma kafirci koma mai suka koma ko sunan da barin addinin musulunci ko sunan sa shiga addinin wani daban kirista ko makamancin wani inda za ka binciko kakaf za ka samu cewa masu barin musulunci suna shiga waninsa ko dai a layin jadilai ne ko a layin makwadaita ko a layin waɗanda suka rasa inda za su kama saboda talauci ko da ba kwadayin ne ba talauci ya rasa yadda sun rasa yadda za su yi da shi sannan aka ribaci zuciyarsu je ka binciko wannan amma ka binciki a ɗaya gefen waɗanda suke barin sauran addinai masu barin yahudanci su dawo musulunci masu barin kiristanci su dawo musulunci masu barin kowane addini su dawo musulunci waɗanne irin mutane mutane ne masu ƙwaƙwalwa masu ilimi professors ne doctors ne masu bajinta masu basira a fagen da suke ifice a cikinsa sai kaga sun yi karatu sun ce kai ni ko na shirye ne saboda kaza saboda kaza wani abun ai ba buƙatar wani bincike kowa san abun haka ne to ashe wannan ya nuna maka ashe a ina gaskiya take tana qur'anin nan wanda wasu suka shiryu suka dawo addinin da qur'ani ke tallafa shi ne musulunci an fahimci abu dan haka idan kai riko da qur'ani kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to insha Allah an fi karfin ko ince ka fi karfin ashe an canza maka addini ka koma wani abu wanda ba musulunci ba da nake ka fi karfi bana nufin ka je kana alfa'arin cewa ba a isa a gwada maka imani ba Allah madauki zai iya jarabarka amma abin da ake nufi in kai karatu mai ƙarfi kuma ka dogara ga Allah madaukaki kana da yaqini to Allah yadda ya faɗa din nan hudiya kana cikin waɗanda yake za a shiryar da su muna fata Allah madauki ya shiryar da mu har ƙarshen rayuwarmu da kamar sun ci faqala sai Allah madauki ce wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ay ar-rasulu bayna adhhurikum ma'ana man zuyana nan a tsakaninku yatlu alaikum ayati rabbikum kull waqtin yana karanta muku ayoyin ubangijinku a kowane lokaci wa hiya ayatul bayyinatu allati tujibu al-qat'a bi mujabiha wal jazma bi muqtadaha wa 'adama ash-shakki bima dallat alayhi bi wajhin min al-wujuh wadannan ayoyi sune ayoyi al-bayyinat bayyananu hujjoji masu ƙarfi allati wadda tujibu al-qat'a suna wajabta ka yanke babu kokonto ka samu yaqini al-qat'a bi mujabiha wato yanzu ma cewa ka yanke da abinda suke wajabta maka nan mujab ne ba mujib ba nan magana da fasilin ta in ka tashi karanta ne me zaka ce bi mujabiha ya zama ka yanke mana waɗanda suke wajabta suke sambaba al-qat'a bi mujabiha ka yanke dukkan abinda waɗannan ayoyin suke karantar da kai shine mujab ne ma tujibuhu hadhihi al-ayat shine ma'ana mujab ne abinda waɗannan ayoyi suke wajabta a yadda da shi muqtabaha abinda suke hukunta a karba yanzu ayoyin da suke magana akan tauhidi me suke so mu samu yaqini da sakankan cewa Allah shi kadai shi ne halitta Allah shi kadai shi cancanta bauta masa wannan abin da zaka fahimta shine mujabin waɗannan ayoyi an fahimta ba to ka samu yaqini akan wannan din wal jazma da yankewa har yanzu bi muqtabaha da muktaba da mujab duk abin ma'anarsu daya abin da suke hukuntawa wa adama shakk kuma sannan waɗannan ayoyi suna sanya maka rashin kokonto fi ma dallat alayhi cikin abin da waɗannan ayoyi suke nuni zuwa gare shi bi wajhin min alwujuh ta kowace fuska ma'ana ba za ka samu mutun ya bata saboda qur'ani ba in kaga mutun ya ce maka shi wata aya ce ta rikita shi har ya bar musulunci to kai yake bai fahimci ayar ba kuma bai tsaya ya bi maganganun malamai akan wannan ayar ba shubha ya riko da ita kuma sannan yayin da awar cewa wannan shubhar ita ce yaqini shubha ko ba ta zama yaqini idan kana da shubha menene wajibin mutumin da ya samu kansa a shubha radduha ila almuhkamat ko mun wannan darasin insha Allah an rike shi sosai duk inda ka samu mutashabihat to ka tuhumi zuciyarka ka maida wannan shubhar ka maida ita ka fassara ta da almuhkamat ayoyin da suke tabbatattu bayyanannu ba ta rigitarwa sai ka ce yadda Allah ya faɗa a can to nan gaskiya take wannan ni ne ban gane to amma ba mutum ya ce ya kama alqur'ani a wani wuri kuma sannan qur'ani ya fitar da shi ba Allah barki ba banda mutum ya yi koyi alqur'ani yace khususan wal mubayyin laha ko yace khususan musamman ma wal mubayyin laha afdalu alkhalqi wa a'lamuhum wa afsahuhum wa ansahuhum wa ar'afuhum bil mu'minin yace musamman ma mun ga cewa mai bayanin ayoyin nan wane ne mai bayanin wannan ayoyi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi duk halitta ba wanda kai shi daraja shine a'lamul khalqi ya fi kowa ilimi duk abin da ake so a sani a duniya na ilimin da Allah madaukaki yake so kuma ba za a shiga aljanna ba sai da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin karka ce mun sanin ilimin sciences da makamancin wannan shi ma duk abin da Allah ya gaya masa cikin halittarsa to ya fi kowa sanin sa domin ya faɗi abubuwan da kafin masu sciences su binciko shi ya faɗi a Qur'ani wanda Allah madaukaki ya gaya masa kuma jana abu daga abin da ba a gaya masa ba shine bai san shi ba shi saboda shi bai san gaibi ba amma da an gaya masa to yana nan ya fi kowa sanin a ilimin duniyar da ilimin lahira Allah ta kun gane wannan gudu yau amma duk abin da za a bauta wa Allah da shi a shirye a shiga aljanna to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin sa to ya za a yi muna riƙo da shi yana da yana mana bayani sannan a zo a ce mun kafirta an gane zancen wa afsabuhum kuma ya fi kowa fasahar iya bayani in yi bayani to ni kowa sai zai bi bayansa ya fi kowa iya larabci in yi magana in ana so a yi a burge ne to taka ta burge duk da bai yi dan ya burge kowa ba amma taka ta fi ta kowa iya burgewa din sannan wa arafuhum kuma shine mafi ra'afa mafi tausayi bil mu'minin da mu'mine yawa wa ansahuhum kuma shine mafi nasiha ya fi kowa yin nasiha nasiha ana shine bai wa abu haƙƙi kun gane ma'anar nasiha nasiha ba wa'azi kawai ba abinda ake nufi nasiha kamar yadda hadithin manzana sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha ya bayyana ta abinda ake nufi nasiha shine baiwa abu haƙƙinsa to manzana Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa baiwa abu haƙƙinsa sannan kuma shine arafu'un bil mu'minin ya fi kowa tausayi da jin kai ga mu'minai duk wani dan adam da yake so ya ce so yake ka shirya alusi ne kun nuna ku da saura duk dan adam din da yake so wai tausayin ka yake yana so ka shirya amma zai saka a hanya hanyar kuma ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa wallahi manzon Allah ya fi ka tausayina an fahimta abu yau babu wani shehi babu wani malami babu wani wali babu wani dan adam da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin ka ya kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yazo maka da shi za a shiga aljanna ya isa a shiga aljanna ba buƙatar wani kirkiro wata hanya ya ce ayyannin sallallahu alaihi wasallam bai kawo ma wannan ba saboda yana ganin ba za ka iya ba mu mun kawo maka wannan ne saboda tafi maka sauki shortcut ne kai zikiri kaza duk ka tsallake abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu kun kai da wannan ko wannan ki Allah ya kare al harisu ala hidayatil khalq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kudai akan shiryar mutane ya fi kowa kudayin a shiryu shi yasa baya faɗa akan ya kare mutuncin kansa shi yasa baya magana sai idan haƙƙin Allah aka taɓa abinda aka yi masa cikin sauƙi zai yafe saboda me kwaɗayinsa shi ne a shiryu ba kwaɗayinsa ya rama abinda aka bashi da haushi ba za a ci mutuncinsa za a zage shi an kore shi da garinsu amma da yayin da wani samu dama a kansu ya kwace maka ta dawo hannunsa me yayin su ku je an yafe mu wannan saboda me kwadayin su shine mutanen su shiru da yaje qa'if mun karanta a nan asira an ci mutuncin sa an zage shi an jefe shi aka fasa masa kai jini yana kwararowa ya cika masa takalmi gashi shi yafi kowa daraja a littar Allah Allah ya bari aka yi masa wannan dan ya zama darasi gare mu da muke zuwa a baya amma da ya aka aiko masa mala'ika cewa a halaka su gaba ɗaya a kifa duwatsu wurin su halaka su me yake yace a'a la'alla in waɗannan sun mutu a cikin zurriyarsu a samu ƴaƴansu da jikokinsu da za su zo su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ni wannan nake so kun ga sai ya haƙura da wannan don haka ya fi kowa tausayin al'umma ta shirya za mu ɗora ga insha gobe a nan inda muka tashi insha Allahu ta'ala dole mu tsaya saboda lokaci ya yi amma dai ƙarshen magana ita ce babu zancen mutum ya ɓata inda ya yi riƙo da ƙur'ani ya yi riƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimta bisa ilimi bisa yaqini bayan tawfiqin Allah Allah ba mu tawfiqi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.